Jama'a assalamu alaikum. Masu haro barkamu da sabon shirin ciki da gaskiya da har kullum kun yi kokarin gano hakikanin gaskiyar lamarin da suka faru dan bin kadin waɗanda aka zalunta. A yau zan fara duba batun zargin wasu jami'an 'yan sandan Najeriya da kashe wani malami mai suna Abdullahi Ismail daga jihar Kano. Ku kasance da mu cikin shirin. Sunana Sarfi Hashim Gumel. A shirinmu da ya gabata, mun kawo muku bayanai kan bin diddigin triliyoyin naira da ɗan harkar man fetur Alhaji Muhammad B. Alhassan ya yi bayanin hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta EFCC ta ba da umarnin an riƙe masa a bankuna, inda ya buƙaci a buɗe masa kuɗinsa tun da ya haƙiƙance duk da an gudanar da bincike ba a same shi da saɓa wata ƙa'ida ba. A yayin da muke jiran ƙarin bayani daga hukumomin da lamarin ya shafa, za mu shiga wani sabon darasi da ya shafi kamar yadda masu azancin magana ke cewa ba a rabu da bukar ba an haifi abu ta ɓangaren 'yan sandan SAS da aka soki. Amma ba a daina samun labarin yadda sassan runduna ke wuce gona da iri wajen bincike da azabtarwa da kan haifar da raunuka ko ma sa rauni ga waɗanda ake tuhuma gabanin zuwa kotu. A wannan shirin za a ji labarin yadda wani lauya Nasir Sa'idu ya shiga aikin binciken ƙwaƙwaf kan zargin rundunar yaƙi da laifuka ta hanyar ƙarfi anti-violence section ta Abuja ta azabtar da wani bawan Allah mai suna Malam Abdullahi Ismail har ya rasa ransa. Amma ba a sami masa jana'iza ba sai da gawarsa ta tagayyara.
Sunana Babisa Nasir Sa'idu, kuma ni ne nake wakiltan shi marigayi da ya rasu a hannun 'yan sandan anti-violent crime section, wanda da ana kiransu da suna SAS. Wato a takaice abin da ya faru a kan wannan al'amari, ranar 22 ga watan September, 'yan sanda daga nan Abuja sun tashi sun je garin Kano, akan sun je su binciki wani akwati da wani da yake hannunsu ya faɗa musu kan cewa ya baiwa shi marigayi Abdullahi Ismail, alaman ma Abdullahi Ismail.
Wato malamin addini ne ba?
Malamin addini ne. So da suka je wannan gidan nashi, maimakon su bincika ainihin akwatin, su yi amfani da information din da shi wanda ake zargi ya faɗa musu, su bincika ina ne aka binne akwatin kamar yadda wanda ya ba da saƙon ya faɗa. Su ba su duba hakan ba, sai suka nemi shi aban ma Abdullahi Ismail, sai ya kasance baya gari. Sakamakon haka babban ɗanshi, ɗan shekara kusan 20, sunan shi Muhammad Abdullahi, sai suka kamo shi suka taho da shi nan Abuja sakamakon mahaifin shi baya nan. Suka zo suka kulle shi kusan kwana 17, sai ranar 9 ga watan Oktoba da shi mahaifin ya koma ya samu labari, sai ya ɗauki kanshi ya je police station na Fanshekara da yake an bar sallahu in ya zo ya kai kanshi can. Da shi da ɗan uwan shi suka je nan police station na Fanshekara a matsayinsa ansa kira da hukuma suke musu. Ko da suka je 'yan sandan Fanshekara, a bayanin da ya iske mana, sun kira su 'yan sandan anti-violent crime section wanda ƙarƙashin jagorancin Shedrack. So da suka sanar da su, sai 'yan sandan anti-violent crime section da suke nan Abuja suka tashi suka ɗauki shi wannan ɗan malam Muhammadu ɗan wanda ake zargi, suka maida shi Kano. Da suka maida shi garin Kano, suka sake shi, sai suka karɓi shi malam Abdullahi Ismail marigayi kenan. Da suka karɓe shi, a bayanin da ya iske mana kamar yadda ɗan shi ya faɗa, an karɓe shi ranar Lahadi, su 'yan sandan sun kuma ba da ɗan ranar Lahadin. So washe gari aka ce a koma a ciki matakan beli na shi ɗan da aka karɓa. So da aka koma, 'yan sandan sun ce ma ɗan ya leƙa ya ga mahaifin shi. Ko da ya leƙa, a yanayin da ya gan shi an mishi duka ƙwarai da gaske, ya fita daga cikin hayyacin shi.
Wato kana nufin tun a Kano aka yi mishi wannan duka irin na kawo wuka kenan?
Tun a Kano an tabbatar da kan cewa ɗan shi ya tabbatar da 'yan uwan shi da suka je wannan Bonfire Nasarawa sun tabbatar da sun gan shi an mashi mummunan duka. a haka a wannan yanayin aka dauko shi da motan shi da wayoyin shi guda biyu da kuma ɗan kuɗi da yake aljihun shi kimanin naira 20,000 a yanda ɗan uwan suka yi mana bayani suka taho da shi nan Abuja a ranar 10 ga wata kenan. So tun daga wannan ranar ɗan uwan suna ta ɗan bi babu wani bayani. So su kuma ƴan sanda ba su je sun ainihin da suka je na farko ba su bincika abin da aka da ya kai su su yi binciken ba, su tabbatar da da'awan da wanda yake yi shi suspect da yake hannunsu gaskiya ne ko ba gaskiya bane.
Kafin kai nisa, shin ƴan sandan wani office ne suka yi masa duka a Kano dukan farko?
ƴan sandan da suka tashi daga Abuja na anti-violent crime section wanda suna karkashin office ne na commissioner na ƴan sanda na Abuja su ne suka yi mishi wannan duka a bayanin da ya bayyana mana. So bayan da suka dawo da shi nan ƴan uwan sun ta kokarin su zo amma a sakamakon tsoro da barazana da ganin yanayin yanda ɗan uwansu yake ciki ya hana su su yi hoppasa, sai suka nemi wani lawyer suka saka shi a cikin maganan. Lawayan yi magana da su ƴan sandan amma bai samu ya ƙaru ko ba. So ranar 14 ga wata ɗan uwan shi ma lawan ga watan Oktoba, kaga bayan kwana 4 kenan da taho da shi Abuja, ɗan uwan shi ma lawan yayi waya. Da yayi waya da shi sai yake cewa ƴan sanda sun yi bincike amma sun tabbatar bai da laifi. Saboda haka amma sun ce a samu kuɗi kimanin 300,000 a kawo za a sake shi. So su kuma ƴan uwan a wannan lokacin suka yi hoppasa, ba mutane ne ƴan ƙauye ba su da ƙarfi, suka yi hoppasa suka nemi kuɗi bashi a shi yanda mallawan yayi bayani ya nemi bashi ya tura ma wani daga garin Kano kan cewa da Allah a samu a tumo account din da suka yi magana. So kuma a bayanin da suka yi mana sun tuma wannan kuɗi wannan account din shi 200,000 suka samu, sun zama tuma ne ba 200,000 amma wani account ne sai aka bada account, sai aka tuma account din shi marigayin saboda Mala Abdullahi saboda yana karkashin su kuma yana tare da su a lokacin. So ko da aka tuma wannan kuɗi ina jin a yanda bayani ya iske mana da muka zo muka bi case din bayan mutuwa a shi a ranar 14 ga wata da suka yi magana 15 aka tura kuɗi. To tun daga 14 ga watan nan dai ba su ƙara magana da shi ba, sai ina jin 24 ga wata sai aka kira su kan cewa aka kira shi ɗan uwan mallawan kan cewa an ce ku marigayi Abdullahi Ismail ya ce akwai jaka da ya fi aka dawo da maganan da akwai jaka da ya ba wani abokin ɗan uwan shi ka je ka karɓo mana. Sai shi kuma ɗan uwan sai ya ce to ai ni ba hukuma bane, in ya faɗa akwai jaka ku zo ku je sai a yi muku jagora ku karɓa jakan. Sai daga baya suka sake waya kai ka ki zuwa ka duba, sai ɗan ne ya kira ya kira ya ji labari akan mahaifin shi, sai suka ce ai mahaifinka ya basu ba mun ce ku zo kun ki ba. So daga nan ne ɗan uwan ya taso, da ya zo nan mu kuma aka yi mana magana akan mu bi ba a sin magana. So ko da muka je muka same su aka ce tabbas suka tabbatar da kan cewa ya basu, sai muka nemi to ya za a yi a ba mu na farko gawan shi, sannan kuma muka nemi menene ya sanadiyan mutuwan shi. Sakamakon hakan sai suka ce in muna so a tabbatar da sababin mutuwan shi sai dai in mu rubuta consent kan cewa muna so a yi autopsy.
Idan watakila mai sauraro zai iya tunawa a shirye-shiryen ciki da gaskiya da suka gabata, mun taba kawo muku alwashin ministan ƴan sanda na Najeriya Muhammad Mai Gardin Gyadi cewa an soke rundunar ƴan sanda ta yaƙi da fashi da ke da rammikiya kan mutanen da ake zargi ba tare da wani ƙwaƙƙwarin binciken tabbatar da laifinsa ba, wato SAS, inda za a maye gurbinta da wata runduna mai mutunta haƙƙin ɗan adam. Ga kaɗan daga abin da ministan ƴan sandan ya faɗa bayan matakin rushe SAS don amsa buƙatun masu zanga-zanga.
shugabanni musamman dai shi Muhammadu Buhari shugaban kasa ya kai fagen yayin magana cewa duka bukatotin suke nema domin sun gabatar da bukatu kusan guda biyar kuma bukatun nan dukkanin su shugaban kasa ya nuna cewa an aminta kuma an yadda. Farko da suka gabatar shine a soke yan sandan SAS kuma shugaban kasa ya yadda ya bada umarni kuma an soke. An bada umarni kuma a kafa wani asusu wanda zai kula da taimaka ma waɗanda suka samu wani matsala a cikin abubuwan da ake yi matsin da su waɗancan ƴan sa suka wa mutane waɗanda aka kila jima ko kuma wani abin ne kaddara ta sama.
Ministan ƴan sandan Najeriya kenan Muhammad Mai Gardin Gyadi. Masu raro, idan Allah kai mako mai zuwa za mu ɗaura don jin abin da ya faru bayan da iyalan marigayi Malam Abdullahi Ismail suka nemi a gudanar da binciken musabbabin kisa don gano gaskiyar abin da ya kashe shi. Haka kuma za mu ci gaba da tuntuɓar sashen rundunar SWAT don jin martaninsu. Yanzu a madadin wakilanmu Umar Faruk Musa Nasir Adamu Alikaya, ni Sarfila Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya.